بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata ina mana barka da wannan yammaci na ranar Alhamis wanda shine yammacin watan 1 ga watan Jumadal Ula shekarar hijira 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin nawane ga watan mayo 23 ga watan Oktoba 2025 daga wannan masallaci na Juma'a a nan yankin Dogarawa a cikin karamar hukumar Sabon Gari a Zaria a Nigeria inda muka hadu dan yi ma junanmu nasiha da taya wata daga cikin ƴan uwanmu murna akan karuwa da ta samu na aure a ina jin ba na manta ba sunan Amariya Ruqayya ko Ruqayya Aminu Aliyu malama Ruqayya muna mata addu'a da ita da mai gidanta da za daura musu aure gobe Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin auren Allah kuma ya kade dukkanin fitintunu Allah kuma ya bashi abinda zai kula da rayuwarta da addininta da mutuncinta Allah kuma ya ba su zuriya na gari sauran masu aure da iyalai dukkanin su muna musu addu'a da fatan alkhairi ina so dan danyi mana nasiha ne takaitacciya ba wanda ta dade ba mu duba zuwa ga yanda lokaci yayi ya tafi akan wato muhimmancin koyon ilimin addini a gun mace muhimmancin ilimin addini a gun mace dukkanin mu mun san yadda ilimin addini yake da muhimmanci da kuma wajibcin sa na soshin shari'a da yawa cikin alqur'ani cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo sun gwada mana darajar ilimi da darajar masu ilimi da kuma muhimmancin sa a wajen ainihin wato gudanar da rayuwar mu ta musulmi Nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi ko namiji ko mace haka nan kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana albarkar da ke cikin ilimi da yake cewa masalu ma ba'athanillahu bihi min alhuda wal ilmi kamathalil ghaythi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na daga shari'a da kuma ilimi to kamar wato ruwan sama ne mamako ruwan sama da aka kwatanta mun sani cewa wani abu ne mai albarka kwarai mai tsarki mai albarka wanda dukkanin talikai da ke rayuwa a duniya suna dogaro da shi wajen samun abinci wajen samun abin sha wajen samun ni'ima da sauransu wanda kuma da za a ce an rasa shi za a shiga cikin hali na tagayyara da halin haulai ta wannan fuska za mu gane muhimmancin koyon ilimin addini ga dukkanin mai rai musulmi maza da mata to musamman kuma ga ita diya mace abu na farko da zamu kalla wanda zai bamu wannan wato haske akan abin da muke magana shine cewa ibada abinda Allah ya halicce mu dan shi kamar da Allah yake cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bautata mini Allah ya halicce ki ne a duniyan nan farko dan ki bautata mishi duk wani abu da mutum zai yi to yana ƙasa da bautan nan inna ma zai zama ya halasta ne da gurgurdan bukata ko ya zama ya wajaba da gurgurdan alaƙar shi da bauta ga Allah din to babu yadda za a yi mace kuma namiji ya iya gabatar da ibadarsa da Allah ya daura mishi ba tare da yana da ilimi ko tana da ilimi ba. So haka ilimin musulunci, ilimin shari'a yana baiwa mace basira akan yaya ya kamata ta gudanar da ibadata ga Allah, domin hukunce-hukuncen ibada wanda suka shafi sallah, suka shafi tsarki da alula da wanka na ibada da sauran abubuwan da ake gudanarwa yau da kullum, dukkaninsu mutum bai isa ya san su ba sai ya je makaranta. Alal aqalli mutum yana buƙatar, mace tana buƙatar ta iya karatun sallah, ta iya Fatiha da surori gajajjeru waɗanda za ta gabatar da ibada da su, ta iya zikirori waɗanda ake karantawa a cikin sallah, sawa'un cikin ruku'u da sujuda da tahiyya da makamantansu. Sannan abin da ya shafi tsarki da alula da sauransu, duk waɗannan to sai an koya tukunna ake iya su. Wannan ilimin da zai koya ma mutum, zai koya miki da zaki ibada, to alal aqalli wannan wajibi ne fardu aini. Dama malamai suka ce ilimi iri biyu ne ta fuskar wajibcinsa. Akwai wanda dole ne kowa ya iya, dole ne shine wanda ya shafi sanin Allah, ya shafi tauhidi, ya shafi ibada da sauran mu'amaloli. Akwai kuma wanda idan wasu suka iya to za su iya wakiltar sauran, shine irin ilimi da za a ce mutum yayi ilimi ya zama malami, ko yana yin tafsiri, ko yayi rubuce-rubuce, ko wani abu makamancin haka. Ina fata muna ganewa. To wannan ilimin na ibadoji, na ibada ta yau da kullum da mu'amalar zamantakewa ta aure da sauran abubuwan da suka shafe ta, to wannan wajibi ne ga duk mace musulma ta tashi ta koyi wannan karatun. Abu na biyu shine tahdhibul akhlaq wal tahdhibun nafsi wal akhlaq. Ilimi na shari'a shi zai taimaka miki wajen gyara ɗabi'u da halayenki, domin shine zai lausar da zuciya. Ana karanta hadisai wanda suka zo suna bayani akan jin tsoron Allah, akan tashin alkiyama, akan kabari da sauran abubuwan da suke da alaka da lausasa zuciya, irin kamar yadda zamu gan su misali a cikin tafai irin Suriyadus Salihin da ire-irensu. Waɗannan hadisai za su taimaka mutum wajen lausasa mai zuciya, za su taimaka wajen koya mutum halaye na gani kamar rukun amana da gaskiya da sanin darajar na gaba da kamewa daga ƙarya, kamewa daga sakin baki, kamewa daga gulmace-gulmace da sauransu. Duk waɗannan abubuwan za mu same su a cikin ilimi ne. A cikin ilimi za mu koye su, sai su taimaka mana wajen mu samu halaye na gari, su taimaka mana wajen gyara ɗabi'unmu, su taimaka mana wajen guje ma laifuffuka da saɓan Allah da abubuwan da ka iya halakar da mu. Hakanan kuma zikirori, ambaton Allah irin waɗanda aka shar'anta a lokuta na musamman, azkar na safiya, azkar na maraice, azkar waɗanda ake yin an zo fita daga gida, waɗanda ake yin an zo shiga gida ko in za a kwanta bacci, ko idan an tashi, ko wajen shiga banɗaki da ire-irensu. Waɗannan duka a ina mutum zai iya koyan su in ba ya je ya zauna a makaranta an koya mishi ba. Wanda kuma wajibi ne musulmi ya koyi waɗannan abubuwa, domin za su taimaka mishi wajen gyara zuciyarsa da kuma taimaka miki wajen samun kusanci da Allah Ubangiji Mahaliccinki da gujewa abubuwan da ka iya sararotar da nagartar rayuwarki. Sannan ilimi na shari'a zai taimaka wacce musulma wajen tabbatar mata da samun as-sa'ada, kyakkyawar rayuwa fid duniya wal akhira, a rayuwar duniya da lahira. In muka lura da kyau za mu ga cewa a ɗabi'ar ɗan adam babu abin da ɗan adam yake nema a rayuwa fiye da ya ji daɗi. Duk ɗan adam yana so ya ji daɗin rayuwa, inda aka bambanta shi ne abinda kowa yake kallo a matsayin daɗin rayuwa yana iya bambanta da na ɗayan. Wani abu shi jin daɗin rayuwa shi ne ya sanya sutura mai kyau, ta saka turare a jikinta. Wata rayuwa mai daɗi a wurinta shi ne ta ci abu mai kyau. Wata rayuwa mai daɗi, kowa akwai abin da yake ganin shi ne abu mai, shi ne rayuwa mai daɗi. Amma dai gabaki ɗaya mu a matsayinmu na ɗan adam mun haɗu a wajen muna sa'ayi, muna neman samun rayuwa mai kyau. dukkaninmu mun hada wajen wannan. To idan mutum yana son ya samu rayuwa mai kyau wanda kuma ta kaito a nan duniya ba, ta shafi duniya kuma ta shafi lahira, domin samun rayuwa mai kyau a duniya ita kadai ba tsira bane a gumbawa, dan bawa ya ji dadin wannan rayuwar ta duniya, amma kuma ya je alkiyama bai samu tsira ba, to ba ma zai iya tuna wannan jin dadin da ya a duniya ba. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama a karan farko za a zo da mutane guda biyu, daya wanda ya sha wahalar duniya, ya sha jarabawa, ya shiga cikin musibu iri daban-daban da fitina a nan duniya, amma kuma ya cika da imani. Idan aka zo da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yugrasu fil jannati gharsan, sai a tsoma shi a cikin aljanna, tsomawa ɗaya sai a fitar da shi. Idan an fitar da shi, iya wannan tsomawa da aka yi, iya dan dadin da ya ji, sai ya mantar da shi duka wahalar da ya sha a duniya. Sadaka aka tambaye shi aka ce hal marra bika sharrun qatu, shin ka taba shan wata wahala a duniya? A wurin da yace ma marra bi sharrun qatu, zai rantsa da Allah yace shi ba zai taba iya tuna wata wahala da ya taba sha ba. Wannan wanda ya shiga aljanna na minti daya zai manta dukkan wahalar da ya sha a duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma haka, wanda za kuma za a zo da wani kuma cikin wanda a nan duniya ya ji dadi, iya jin dadin duniya, amma kuma kafiri ne mara imani, bai mutu da imani ba, Allah ka tsare mu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka je sai a tsoma shi a cikin wuta so daya sai a fitar da shi. Idan an fitar da shi, sannan sai a tambaye shi a ce hal marra bika khairun qattu, shin kana iya tuna wani jin dadin duniya da ka taba yi? Zai rantsa da Allah shi ma yace ma marra bi khairun qattu, yace da dai bai taba iya tuna wani alkhairi da yaji a duniya ba. Wannan an tsoma shi a wuta na minti daya kenan, amma saboda bala'in da ke cikin ta ya manta dukkanin wani dadi da ya taba ji. To haka abun yake. Dan haka dan mutum ya ji dadi a duniya, ya samu sarauta da muƙami da arziki da duk wani abu da ake samu na shahara ko ɗaukaka a duniya, indai ya mutu babu imani to yayi asara. Wannan mata'ul qalil shikenan asara ce gare shi, Allah ka tsare mu. So haka kyakkyawan jin dadi shine wanda ya hada tsakanin duniya da lahira. Shi yasa ko da yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ya Allah ka bamu mai kyau a duniya, Allah kuma ka bamu mai kyau a lahira, Allah ka tsare mu daga azaba ta wuta, Allah ka tsare mu. Wanda da yake son ya tsira shine ya hada tsirar duniya da lahira. To menene tsira a duniya? Shine imani da zaka samu wanda zai baka kyakkyawar rayuwa a duniya, kuma ya hakurkurtar da kai a duk lokacin da ka shiga cikin wata damuwa. Idan mutum mumini ne, ya yarda da Allah shi yake kaddara komai na alkhairi ko akasinsa, ya yarda Allah shi ke bayar da samu kuma shi ke karbewa, to wannan yakan sa ya ji saukin damuwa a duniya, domin duniya cike take da damuwa. Kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'amarin mumini ga baki dayansa alkhairi, in asabahu khairun shakar, idan mumini ya gamu da abu na alkhairi sai ya gode wa Allah, wa in asabahu sharrun sabar, idan kuma ya gamu da wata jarabawa kuma sai ya hakuri, sanda Allah ya jarabce ki da ciwo, rashin lafiya, ko mutuwa ƴaƴa, ko mutuwa mai gida, ko Allah ya jarabce ki da wani miji mara kirki, ko kuma wata ma Allah ya jarabce ta bata ma samu tayi auren ba, ko kuma zaman ba dadi, kullun ana ta samun matsaloli, duk irin jarabawa ne da muka sani ana samu a rayuwa. To a matsayin ki na mumina, sai ki dinga tuna irin abinda kika sani na ilimi, na karatu, sai ki ga wannan ya taimaka miki wajen jin saukin damuwar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana a duk wanda ya shiga wata jarabawa ko wata fitina a rayuwar nan, to ya dinga tuna fitina da jarabawar rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da akai. Nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna ahadakum lan yusaba bi musibatin ka musibati, ɗayanku ba za a taɓa haɗa shi da wata musiba kamar musibar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi da ya rasu, duk musulmin duniya sun shiga cikin jarabawa ne, har yau ake ciki. Kamar yadda Anas yake cewa ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina yayi haske, yayi annuri, yace ran da kuma ya mutu, yace ranan kuma garin yayi duhu, yayi baki kirin da rana tsaka, amma gari kamar dare saboda bala'in da aka shiga. to tuna cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyar nan kuma da ya bar duniyar nan musulmai sun shiga cikin damuwa da tashin hankalin da har yau ba a fita ba to sai mutun ya ga ashe musiba ce mai sauki kamar da shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen makka suka dinga cutar da shi suka dinga kawo mishi matsaloli wani lokaci sai ya tuna ya ce laqad uziya akhi musa akthara min hadha fasabar ce an cutar da dan uwana annabi musa fiye da hadha fiye da wannan sai ya hakuri to addinin musulunci da ilimin sa shine zai koya wa mutun ya dinga tuna waɗannan abubuwa sai ya ga cewa yana samun saukin damuwa yana kuma samun saukin tashin hankali to wannan shine as-sa'ada a nan duniya kenan rayuwa mai dadi a nan duniya ita ce rayuwa akan tafarkin Allah a bisa tauhidi da kula da addini da kula da abubuwan da Allah madauki sarki ya daura mana na ibadoji da kiyaye haƙoƙin bayi da muke kewaye da su iyaye da abokan zama da ƴan uwa da ɗalibanmu da sirrikai da duk wani wanda muke tare da su da makwabta mu kiyaye haƙoƙin su wannan shine ba mu rayuwa mai dadi to a lahira kuma fa to a lahira kuma abinda muka tsururuta a nan na imani to shine zai amfane mu a lahira shine zai ba mu tsira a lahira wanda duk yake son ya tsira a lahira to dole ya mata shiri a nan duniya yaga cewa kamar yadda Allah yake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas yalla taqrabu ya ayyuhan muttaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku da kai imani ku ji tsoron Allah iyakar iyawarku sannan Allah ya ce wala tamutunna kar ku saki duk bugawa duk abuga a kada a raya wala tamutunna kar ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun sai kuna musulmai wanda duk ya mutu yana musulmi insha Allah komin atara da aka yi to zai kai labari duk wanda ya mutu yana musulmi komin faɗi tashin da aka yi Allah su zai kai labari a musulunci da imani shine mabudin samun tsira a lahira saboda haka mutum ya alkinta musuluncinsa kalmar shahada ke ta zama kullun lafiyayya ce ba kya aikata wani abu da zai warware ta kamar mene kamar zuwa gurin boka ko dan buri ko matsafi ko kiran wani kuma bayan Allah ko yi ma wani abu sujuda wani kabari ko wani wali ko wani makamancin haka wanda wato dai mutum ya kiyaye imaninsa kamar yadda mawaki yake cewa addinu ra'asul mali fastamsik bi inji Al-Kahfani shi addini wato imaninka ra'asul mali kamar jari ne jari da ake kasuwanci da shi yace fastamsik bi kai riko da shi don take a cikin mun ayyuka kasuwa ta sai take kula da jarinta kullun yana lissafe ko duk abin da za a yi ba za a shiga cikin kokudi ba in ba haka ba sai kasuwancin ya rikirkice to haka ake so kullun ya zama imaninka yana nan da sabuntarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dauda yana cewa imani yakan kode ya zama kaman tsohon tufafi mai zane wanda zanen ya lalace har ba a ganin sa wato mutumin da bai kula da imaninsa ba bai kula da addininsa ba to haka imaninsa zai lalace ya zama cewa imanin ya dashi kamar yadda tufafi wanda yake da zane kamar atamfa ko wani material da ke da zane wanda yau da gobe yawan wanki da guga da shanya da yawan wahalhalin rayuwa suke sa har ya kode ya lalace har a daina ganin wannan zanen har ya koma kamar farisal to ba a so ki wasa da imaninki har ya zama haka ya zama kullun imaninki kina cikin dumama shi kina cikin kulawa da shi meye kuma meye abin da zai dumama imani ya kula da shi na farko shine tuna Allah ko da yaushe mutum ya dinga tuna Allah ta hanyar karanta littafin Allah Al-Qur'ani da tadabburin littafin Allah Al-Qur'ani da yin azkar na ambaton Allah hailala da istighfari da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zama a inda ake karantar da addinin musulunci kamar waɗannan majalis din ko wajen da ake wa'azi ko tafsiri ko kuma sauraron su ko da a zamanance da ake sauraron su a wayoyi ko a YouTube misali ko a gidajen talabijin ko makamantansu wato dai mutum yana da alaka da sauraron wa'azi na addinin musulunci don gyara imaninsa da gyara addininsa da kuma gujewa inda ake yin ayyuka na banza, gujewa mutane wanda suke mutanen banza kuma su aiki na banza, kada su lalata miki imaninki. To wannan yana daga cikin abin da ilimin addini zai samu miki, shi ne tabbatar miki da jin dadin duniya kamar yadda muka yi bayani a takeice, da kuma samar da tsirara na alkiyama, shi ne muke magana akan yanzu. Wannan tsira mutum ba zai same shi ba sai yana da imani. Abu na biyu kuma sai da aiki na gari. Da kullun Allah muzi ana cewa allazina amanu wa amilus salihati, innal ladzina amanu wa amilus salihati. A imani shine ginshikin tsira, shi kuma aiki na gari, shi kuma shine da ba mutum matsayi a cikin tsira. To da haka sai mutum ya kula da aikinsa. Aiki na gari mafi muhimmanci shine ayyukan wajibi da Allah ya daura mana, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ba zai gushe ba, bawa ba zai samu kusanci zuwa ga Allah ba fiye da samun kusanci ta hanyar abinda Allah ya farlanta mishi. Saboda abinda Allah ya farlanta miki farko shine abinda zai samu miki kusanci zuwa ga Allah. Sallah yana daga cikin abinda kullu ake mata nasiha akai, shine mata ba kowa take tsayin daka wajen yin sallah akan lokaci ba. Wata ma sai ta gama duk sabga ta tukunna, sannan za ta yi sallolinta a la'asar, magariba, isha, sai kamar karfe 9 za ta yi bayan ta yi wanka. Bayan ta yi wanka ta shirya tana jiran mai gida, to sannan fa za ta kutuno sallah. To ya ku iyayen mu mata, ku ji tsoron Allah, ku daina wasa da sallah. Har ma wani karin maga da yake cewa ganin waɗanyi ko sallar gidan biki, akwai da ba ta yi ma sai a gidan biki ne ta ga kowa yana yi. Saboda ka a ce wance ko lafiya ko ba ta sallah ne, wance ko dai bata ma damu da addini ba, to a ranar za ta ari hijabi ta yi. To mu ji tsoron Allah, mu kula da sallah. Sallah ita ce aiki na farko da za a fara lissafa wa musulmi a ranar alkiyama, wanda idan ta cika shikenan ana fatan komai ma ya cika. Idan ta samu naƙasu to zai wuya sauran su samu cika. Don haka aiki na farko da aka wajabta wa mace musulma shine ibada ta tsakaninta da Allah, sallah da kuma azumi. Yanzu ba mun shiga juma'a ula ba, in Allah ya so da za a yi keke da keke a nan, na sa kun da ana bin sa azumin ramadanan bara ba su rama ba, kwaya shida din nan ko bakwai haihuwa ta rama shi. Kuma haka za a yi ta bin shi ana ta jinkirtawa sai an shiga sha'aban, sannan a fara buga malaman islamiya waya ana musu voice, wallahi malam ni ce ba rama azumi ba tun bara, yanzu kuma gashi sha'aban ya zo, malam mai hukunci na mai hukuncin ki wanda mai wasa da azumi shine hukuncin ki. To abu na gaba wajibin da ke kan mace shine wajibin biyayyata ga mijinta da kula da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, ya ce wa mata idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha, idan mace tayi wato sallata ta tsaya da sallolinta guda biyar sannan tayi azumunta, amma ba ci azumi ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa ata'at ba'laha, sannan tayi mijinta biyayya, to wannan ta gama komai. Ranar kiyama za a ce ta zabi kofar take so shiga aljanna. Wata mata ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo mishi wani fatawa, bayan ya bata amsa sai kuma yake tambaye ta, yake ce mata azatu ba'alin anti, shin mata aure ce ke? Tace eh ni mata aure ce. Sai ce to ya zamanki da mijinki? Tace to wallahi ya manzo Allah ka san mazane ne yanzu, sai hakuri ina dan yin dai abin da zan iya, wata na kuma ya bani haushi mi fada, haka dai da dadi ba dadi zaman ne. Nabi ce to ki kula da shi, fa innahu jannatuki wa naruki, Nabi yace shine wutanki shine aljannaki. Idan kin mishi biyayya, kin kyautata mishi, kin mai alkhairi, kin yi hakuri da shi, to zaki tsira. Idan kuma kin ji ziga, kin hutsare, kin zama wata gata nan mara kirki, kina ta jefar da maganganu, kina mishi galatsi, kina mai gori, kina baki a kula da shi, Nabi yace to huta. Saboda wajibi na gaba a gurin mace, bayan wajibin da ke tsakaninta da Allah Ubangijinta, shine wajibcin kula da mijinta. Duk abin da za a kira da suna kyautatawa da biyayya da girmamawa a bisa mizanin shari'a da mizani na al'adu na gari, shine abin da ake sa ran ki gudanar da shi tsakaninki da mijinki. Idan kika iya wannan, to Allah madaukakin sarki zai rangwanta miki akan abin da ya faru na kusakurai da dan adanci wannan bai nufin wai ba za a yi sabani ko kuma wata na maharki fushi da shi ko makamanta haka ba shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan shi matan shi suna yi mishi wannan ko bai taba ce musu shikenan kun halaka ba Aisha radiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallama yace mana yake ce mata ai ina ganewa in kina yin fushi da ni in tana fushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko sunan shi ba ta kira za sayyidina Umar ya zo har gida ya har gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga bi daki daki yana mata wa'azi kowace mace yana mata wa'azi saboda ya samu labarin cewa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana iya wuni a kwana a cikin matan a samu wata wadda saboda tana jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta iya wuni ta kwana bata mishi magana in yi mata magana ta maimai da habaici ko ta yi gatsine ko ta yi tsaki yadda dai kuka san kuna yi din da Umar ya ji wannan sai hankalin shi ya tashi yace yanzu a gidan Annabi ake haka inu mata ba su jin tsoron kada Allah ya saukar da ayoyi yace sun halaka sai ya dauki rigashi ya saka ya tafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je dakin Aisha Hafsa yayi mata wa'azi sai da ya tambaye ta yace da gaske ne kuna haka tace eh yace amma Hafsa kin shiga uku kin lalace yanzu har da ke ake wannan tarbiyyar da ne miki to kan sake ji ya sake shiga dakin wance yayi mata wa'azi har ya zo dakin Zainab da ya zo mata wannan wa'azi sai tace mishi amma kai kamar dai a ce amma kai baka da kunya wallahi ka iya shishigi ka gama da gidanka ne zaka taho nan kaje kaje da harkar gidanka ka zo kana ji da haka wani gida wato har yana mata wa'azin ma tana kada shi ma tana ga mai maganganu amma to a shahidi shine duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sun halaka ba duk da yake fa Allah ya musu tankiya fa sai da Allah ya musu tankiya Allah ya ce za a yi gayya da annabawa da mala'iku da waye a zo ai maganin su kamar da Allah yake ba mu labarin cikin sura Tahrim ko cewa da Allah wadda ke sarki yake cewa afwan mai ayin ma subhanallah in tatuba ila llahi faqad sarat qulubukum wa in tabahara alayhi fa inna llaha huwa mawlahu wa jibrilu wa sa'irul muslimin wal malaikatu ba'da dhalika zahir in tatuba ila llahi hafsa da aisha ko inda za ku tuba wa Allah faqad sarat qulubukum dama zakatan ku ne suka samu karkata wa in tazahara alayhi in kuma kace za ku ci gaba da yin fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa inna Allah huwa maulahu Allah shi zai jibince shi wa jibrilu da malaika jibrilu wannan malaika mai karfi da ke iya halakar da gari gaba daya ar-ruhul amin nazala bihi ar-ruhul amin da Allah ya fada al-qawiyul amin wa jibrilu wa salihul mu'minin da salihan mu'minai wal malaikatu ba'da zalika zahida duka sauran malaiku za a yi taron dangi dan ai maganin waɗannan mata guda biyu da suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikas a gidansa saboda haka cewa da aka yi ai mamiji da'a ai masa biyayya wannan shine al'asl amma kuma a dabi'ance to ba a rasa wasu abubuwa na yau da gobe wanda a hankali ake gyarawa yau da kullun a fahimci juna a yi hakuri har kuma zama ya tabbata to wannan shine abinda ilimin shari'a zai samun miki na sa'adatu darain a nan duniya ki samu kyakkyawar rayuwa a lahira kuma saboda ayyukan da kika yi na duniya na ibada da mu'amala suka kasance a bisa hasken shari'a nan ma ki samu kyakkyawar rayuwa a lahira Allah ya tabbata mana abu na gaba kuma shine wato tahqiqu dawriha fil mujtama mace musulma a cikin wannan al'umma ta mu ta musulmai tana da aiki tana da responsibility a matsayinta na mahaifiya a matsayinta na iya a matsayinta na mata aure ko a matsayinta na wani abu wajen wannan to a duk aikin da za ta yi na wannan responsibility din tana bukatar ilimin addini kina bukatar ilimin addini a matsayinki na mahaifiya yadda zaki kula da ƴaƴanki yadda zaki taya su wajen ganin kin daura su akan tafarki na addini kina bukatar ilimin addini a matsayinki na iya na diya inda zaki biyaya ga iyayenki kina bukatar ilimi na addini a matsayinki na mata aure wanda zai koya miki yadda ake zaman aure a tsarin shari'a sannan idan kina da wani abin yi a wajen haka misali a ce ke malamin makaranta ce ko malamin asibiti ce ko ma'aikaciya ce ke a wata ma'aikata a ko ina kike to ilimin musulunci zai yi guiding din wannan aikin naki tun daga shigar da zaki in zaki fita da irin mu'amala da zaki da mutanen da suke abokan aikin ki ko waɗanda suke su ne kike ma aiki kamar ɗaliban da kike karantawa kamar marasa lafiya da ke zuwa wajenki a matsayinki na ma'aikaci a asibiti likita ko nurse ko makamancin haka duk waɗannan abubuwan suna da buƙatuwa zuwa ga ilimi wajen gudanar da su don guje ma saba wa dokokin shari'a da guje ma yin laifuffuka ko kuma wato samun kanki a cikin wasu haɗuɗɗura waɗanda za su iya shafan mutuncinki ko addininki kun ga kenan ashe ba daidai bane a ce kina mace musulma kina matsayin mata aure ko budurwa ko bazawara ko babba ko karama kina matsayin nurse ko likita ko malamin makaranta ko ma'aikaciya a wata hukuma ko ma ina kike a ce baki da wata alaka da ilimin addini duniya kawai kike bi tsawon mako babu inda zaki je ki zauna ki koyi karatu ko ki saurari wa'azi ko ki saurari tafsirin alqur'ani mai girma ko ki je ki koyi hadisi ko fiqhu ko tauhidi a ce kwata kwata ba kiya yin wannan sabga wannan yana da hadari kwarai ga rayuwarki domin zaki ta samun kanki a cikin challenges a cikin wato kalubale wanda zaki buƙatu zuwa ga ire-iren waɗannan abubuwa alal misali yanzu ana ganin ki an ce aiki mutum ya zariya ce kin yi tafiya ana cewa kuma zariya birnin ilimi ko kina zuwa wani gari a ƙauyen ku can jihar Kano sai a ce an yi mutuwa a ce a aya ko ta malama ta zo daga Zaria bara ki ta ce wankan gawa ke kuma ke wankan gawa ba fi sabilillahi ya kenan ki ga asirin ki ya tunu ko ai girman ki ya zube ko a ce dama muna da wata tambaya ko kuma dama da Allah malama ki zo ki dan mana wa'azi a masallacin ko a wani taro ko abuwa da irin waɗannan ana ganin ki da dogon hijabin nan kuma aka ji cewa daga garin Zaria kike za a sarar to akalla dai wannan dai ba jahila ce fituk ba tana da wani dan haske koyaye ne to ana lalubbaki aka ji ba wannan hasken sai ya ce ina wannan ko dai ƙarya ne ma ba daga Zaria take ba ba haka bane saboda haka akwai wannan challenge din kuma ko a ma'aikatarku ko a makarantar da kike karantawa ko asibitin da kike aiki su da kansu patients wato marasa lafiya ko masu jinya da wanda suke rako su special relatives da sauransu zaki iya taimaka musu da guidance a addinance kuna musu abin da ya kamata su yi wajen kula da mara lafiya ko wajen hakuri da halin da suka samu kansu da sauransu dole yana cikin abin da zai taimaka miki wajen ganin cewa wato kin cika matsayinki kin kuma yi aikin da ake sa rai a samu daga gare ki a matsayinki na mace musulma idan mace musulma ta kasance ba ta da wani rabo a cikin ilimi jahila ce baƙaƙirin waga jahilci dama shi ba yi da rana kwata-kwata babu wata rana za a ce yau jahilci yau mutum amfani babu wannan rana ilimi shi ne yake yin amfani amma jahilci ba yi da rana da za a ce yau mutum amfani don ba abu ne mai amfani ba abu na gaba shi ne muwajahatu tahdiyat al'asr fuskantar kalubale na wannan rayuwa ta duniya ta yau a wannan rayuwar da muke a yanzu a duniya tana cike da kalubale mai yawa sakamakon wato an wayi gari duniya ta zama a tafin hannun kowa an ce turawa sun yi ne su maida duniya daki daya wanda kowa na ko kuma a ce kauye guda daya global village wanda kowa ya san kowa yana ganin kowa abinda suka yi niyya kenan amma sun ci nasara wajen maida shi wani karamin daki wanda kowa ma ya matsa kowa wato ba ma kauye bane yanzu wani daki ne bai kai girman masallacin nan ba ba wai kowa ya san kowa ba a'a kowa ya matsa kowa a jikin kowa saboda ka ba masa katsin ke wannan duniya ta ci gaban technology ta zo da kalubale mai yawa a rayuwa wanda wannan kalubalen kuma babu abin da zai tare maka shi ko ya tare miki shi illa aiki da abin da muka sani na ilimin shari'a shi zai ba mu guidance shi zai bambance mana meye mai kyau meye mummuna shi zai bambance mana meye alkhairi meye sharri shi zai bambance mana yaushe ya kamata mu yi magana yaushe ya kamata mu shiru meye ya kamata mu shiga meye bai kamata mu shiga ba yanzu misali bari mana misali yanzu a aikace ai na san dukkaninmu nan mun san TikTok ko wannan dandamali da ake waƙe-waƙe da raye-raye da sauransu kuma duk mun san irin abin da ake yi a cikin tafiya wanda ba su da kyau. Taya muka gane ba su da kyau? Saboda Allah da manzo Allah sun ce ba su da kyau. Tsaraici, raye-raye, zage-zage, ashariya, tabara, sakin baki, duk waɗannan dama akwai ayoyi da hadisai da suka ce mana babu kyau. Ba haka bane? Kun ga dama muna da ma'aunai da za mu gane idan muna amfani da TikTok ko Instagram ko Facebook, meye ya halasta mu yi, meye bai halasta ba, menene daidai meye ba daidai ba. Saboda mun san cewa duk abin da muke furtawa da abin da muke rubutawa wannan abin yana nan a cikin record, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Babu wani abu da mutum ke furtawa, sawun furtawar baki ne ko furtawar rubutu ne, sai ya zama cewa akwai mala'ika da ke rubutawa. Ranar kiyama duk zamu ga ayyukan nan, har mutane su dinga cewa ma li hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Mutane za su ga cewa komai da suka aikata gashi nan gaba gare su, karani da babba, wanda suka manta da wanda basu manta ba, wanda suka yi da gangan da wanda suka yi da koyayene ne, har su dinga al'ajabi suna cewa ma li hadhal kitabi, wannan wani irin littafi ne? La yughadiru saghiratan, baya barin kankanin abu, wala kabiratan, ko babba, illa ahsaha, sai da ya kididdige shi. Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiran, mutane za su tarar da abin da suka aikata ga baki ɗayan shi gashi nan jingim an tara shi. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah ubangiji baya cutar da kowa. Allah ka tsare mu daga cutar kanmu. Saboda ilimin shari'a zai ba mu daman tsira daga waɗannan challenges ɗin, daga waɗannan rigingimu na rayuwa ta wannan fuska kenan. Ta fuskar kuma cewa yawaitar kafofin sadarwa sun ba da damar yaɗuwar abin da za a kira da suna al-ghaffu was-samin, alkhairi da aka san alkhairi. Ba kowane mutum da muka gani misali yana yin wa'azi a Facebook ko a TikTok ba kowa ne malami ba, ba kuma kowa ne wanda ilimin shi mai kyau bane. Akwai wanda ba malami bane, akwai wanda wa'azin shi ba mai inganci bane, yana da virus a cikin sa, ba za ka iya ganewa ba sai kana da ma'aunai na shari'a da za su gane da kai. So da ka mu gane jama'a, ba a zuwa kawai a yi malami a TikTok, sai kawai ke a TikTok ku game da shi kawai, ko a Facebook kuma malamin ki ne, a'a, sai malamin da ya zama da gaske ne malami ne na Allah. Malamai da suka san meye ilimi sun ba da shaida akan cewa wannan malami ne na Allah kuma gaskiya yake karantawa, to wannan babu laifi ki je ki kalli karatun shi a TikTok ko a Facebook ko a YouTube ko a makamancin shi. Amma irin wannan gamuwar titi din kawai, gamuwar bariki da ake yi da malamai din nan na yanzu kawai saboda wa'azin shi ya miki dadi, ko kuma ya iya bada dariya, ko kuma kullun yana fadan laifin maza, sai ai wallahi gaskiya yake fadi, kawai shikenan ki ci gaba da biye mishi, to ba za ki ankara ba, sai ya zamar da ke daga kan turba mai kyau. Da ya za a ki gane cewa malami ne na kirki, shine idan kina da ma'aunai na ilimi, malami na Allah shine wanda ya zauna kokarin sai kusantar da mutane zuwa ga biyayyar Allah, ya sanya musu wato tsoron Allah, ya nuna mu, ya kwadata da su akan yadda za su bautawa wa Allah su samu su tsira. Saboda kullum abin da yake kafa musu hujja da shi shine abin da Allah ya aiko a cikin Alkur'ani, ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin hadisi. Amma irin wannan abubuwan da suke tashe yanzu, wanda malami kawai in ya zauna aikin shi kawai labari, kamar shafa labari shuni, ko yau da labari gobe ma da labari, ya ta bada labarin tatsuniyar jiya da ta yau, da kuma labarin wani ma labarin sirrorin mutane da suka gaya mishi, wata mata ta kira shi ta buga mai waya, ko ta je ta same shi ta faɗa mishi matsalolinta, shi kuma ya zo ya kwashe duka ya bayyana a gidan rediyo ko a talabijin. Wannan ba malami bane da za a saurare shi, wannan bai da bambanci da ƴan shafa labari shuni na gidan rediyo ko na gidan talabijin ko ƴan fim, bai da bambanci da su ta fuskar abin da yake faɗa. Ko kuma wanda kawai in ya zauna abin da yake so kawai shine ya bada dariya, ayi dariya, ayi dariya, har a kyakyace, har a tafa, to wannan ba wa'azi yake ba. Wurin wa'azi, abinda ake so a wurin wa'azi, maka li tarihi shine idan mutum ya zauna a gun wa'azi, ana so ne ya zama zuciyar shi ta yi laushi, wani ma in mai imani ne har yayi kuka sahabbai suna zama a wurin wa'azi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu sunne yake cewa ɗayan mu yakan zauna ta yinda inda za a sa mai tsuntsu akan kanshi tsuntsun bai tashi ba saboda ba zai da motsa ba sai dai ayi kuka a tuna laifukan da aka yi wa Allah ayi nadama a kama istighfari in an fita kuma a ci gaba da aiki da wa'azin to wannan shine wa'azi fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi wa'azi yana amfanan mu'minai mai amfanin mu'minai shine alladhina idza dhikra Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wannan aka ambaci Allah sai zukatansu su raurawa su ji tsoron Allah in aka karanta ayoyin Allah sai ya kara musu imani amma a zauna misali awa daya rabin awa ayi ta labari malami ya ba ku labarin matar shi da bazawaran shi da surukan shi da wata tafiya da suka yi ya ba da labarin kwanciya da ya asibiti har ya dauka ma ya mutu ne duk irin wannan labaran ko kuma ku ta kyakyacewa the next thing ai ta yayyankansa ana sakawa a status ana yada su to me aka karɓi shi kenan ta ina wannan ya gyara mana zukatanmu ko alakan mu da Allah ba shi da wani amfani wannan kuma wannan ba shine a cikin alqur'ani ba a cikin alqur'ani akwai labarai amma masu labarai wanda suke da amfani wanda za a dauki darasi daga gare su wanda za a dauki darasi akwai labaran annabawa akwai labaran salihan bayi akwai labaran bayin Allah ma kan gararu irin su Fir'auna akwai labaran al'ummomin da suka gabata akwai labaran ɗaiɗaiwan mutane da wasu abubuwan ban mamaki duk akwai a cikin alqur'ani amma ana kawo su ne don a dau izina ba don a yi dariya a kyakyata ba da haka Allah ya ce na hannu kusu alaika a hasanal kasasi bima auhayna ilaika hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi min al-ghafilin muna kawo maka labarai mafiya kyau Allah ya ce wa nqusu alaika min anba'il ghaibi min anba'il qura kai ko muna baka labarin al'ummomi Allah ya ce me yasa yake ba ramanu thabbitu bihi fu'adak abinda zamu tabbatar da zuciyarka akan imani daka duk labaran da aka ba mu zalla sallallahu alaihi wasallama dan ya san cewa gwagwar mai yadda yake yi ba kanshi faro ba wa kazalika ma atalladina min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun da ira ira su tuga sanan ne saboda ba an ce kada malami ya bada labari ba kwata kwata dan adam a dabi'ance yana son jin labari dan adam yana dabi'a son jin labari to amma a dinga bashi labarin da zai masa amfani ba labarin da a ciki anan wata za ta koyi wani halin banza labaran halin banza ko wani rashin kirki ko wata rigima to wata anan za ta koya ta ce okay ashe haka ake wa miji mai irin hali kaza alhamdulillah ni ma barin jiyan gwada na fata muna ganewa saboda ka abinda zai taimaka miki wajen ki tantance hatta masu wa'azin da ake saurara shine zama kiyada da ma'aunai na ilimi kiyada da ma'aunai na ilimi za su nuna miki meye daidai meye kuskure meye dace meye bai dace ba abu na gaba shine wato a lada girman ladan ilimin shari'a a duniya da lahira wanda duk ya tashi ya tafi makaranta don ya koyi ilimin addinin musulunci yana cikin alheri ne dumudum tun daga gida kina takawa mala'iku suna nan suna shishimfada fukafukai suna miki inuwa halittun duniya annabi ya ce da na tudu da na ruwa da na sama da na ƙasa duka suna cewa Allah ka gafarta ma wanci Allah ka sakanka mata da alkhairi haka annabi ya ce innal wa hatta al-hitan fil ma la tastaghfiru li talib al-ilm wannan girman ladan da ake samu a wajen neman ilimi idan mutum ya zauna a makaranta wajen neman ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'iku da suke yawo kawai suna neman ina ne ake ambatan Allah in suka zo suka yi daki karatu al-Qur'ani ko tafsiri ko hadisi ko wani abu makamancin haka sai su zauna su saurara bayan su saurara kuma sai su rubuta sunayen waɗanda suka zo wajen gabaki daya su kuma su cewa Allah ya Allah mun je mun ga mutane da wane da wane wancan yar wane wancan yar wane duka suna nan suna sauraron ayoyinka ya Allah sai Allah ya ce to ku shaida duka na gafarta musu na sa su a cikin aljanna na aminta da su daga wahalar lahira manzo Allah ya ce a cikin mala'iku sai wani ya ce ya manzo Allah ya Allah dukan su kace ce kware ku dukan su ce ku shaida amma fa akwai wance da wance da wance waɗanda su ba karatun suka zo yi ba sun zo ne kawai don wata manufa ta daba, akwai wanda kawai gulma ne ya kawo ta, akwai wanda ta rasa abin yi ne ta zo, akwai wanda ta zo ne don in za a raba wata sadaka ta samu. Allah ya ce duka na gafarta musu, eh duka ku sheda duka na gafarta musu, saboda humul qaumu la yashka lahum jalisun, duk wanda ya zauna da su koda ba su bane ba zai tabe ba masu harkar ilimi. Kinga wannan hanya ce ta samun lada mai yawa, da haka ina wa iyayen mata albishir, saboda tsakanin da Allah mata suna da wannan kokarin wajen zuwa makaranta. Zaka ga ko ina ka je gurgurdan hali mata suna fita su je makaranta, wata kuma za ta shekara 30 tana zuwa bata daina zuwa ba, inda dare da lafiya ba ta fasa zuwa ba, tun tana budurwa har ta yi aure har ta haihu ta auras ba ta fasa zuwa makaranta ba. Da ita yanzu kuma ta ci gaba zuwa ita da surukarta, ita da yarta, ita da jikarta, duk za su ci gaba da zuwa, ba haka bane? To wannan aikin alkhairi ne, kar ku fasa shi, ku ci gaba da zuwa, yana da kyau, kuma kullun yana sabunta muku imanin ku, har ku cika da imani ku wai mai ake cewa ne, ku mutu salin alin mai dan wake ta gama ta mutu, kunga ba wani sauran larura kenan ko, ba zan ce ta ba mutane da kullu danye. Saboda yana daga cikin alkhairin da zaki samu a cikin ilimin shari'a shine wato gwaggwaban lada da ake samu a nan duniya, haka kuma a lahira malamai da masana da makaranta alqur'ani da masu harkar ilimi dukkaninsu suna da wani matsayi na musamman ranar alkiyama a matsayinsu na tawagar malamai na addini, tawagar makaranta alqur'ani. Makaranta alqur'ani annabi ya ce mana sallallahu alaihi wasallama za a dinga ce masa ikra wartaki, wannan haddan da kike yi kullun kina tilawa, malaiku za su ce miki to ki karanta haddan nan, kina karantawa kina hawa bene akan aljanna, fa inna manzilaki inda akhiri ayatin taqra'uha, babu inda zaki dakata sai in haddata ki ta tsaya, iyayin da kika tsaya to da hadda iyayin da zaki tsaya ki. So haka darajar masu ilimi a lahira da kuma a nan duniya daraja ce gwaggwaba da za a yi fatan kowace musulma ta samu. So haka nasiha da nake mana ya ku iyayen mu mata a takaice shine wannan kula da kuke yi da karatu, shaida da kuke samu a koda yaushe cewa dan an ce za a yi karatu za ku zo, rani da damuna, hunturu da zafi, da akwai da babu, duk bai hana ku zuwa. To alherin Allah ya kai gare ku, Allah ya sanka kanku da alkhairi, ku kyautata niyyarku wajen haka ya zama don Allah kuke, ki zama cewa kin zo ne don ki karanci addinin Allah, don ki fahimci addinin Allah, don kuma ki aiki da abin da kike fahimta. To nan ne kuma inda gizo yake saka wajen aiki. Za ka ga mace masha Allah, wata ma ita ce malama, malama ce ta yi hadda, ta yi musabaka a mijin da ya aure ta, ana ta mishi murna ya aure malama. Amma kaje ga labarin yin take gasa mai abin nan a gyada a gicewa ne ko a hannu inda take casa shi, to kare ba zai ci ba. To wanda kuma ba ta aiki da iliminta ranar alkiyama, to al'amari fa zai juye mata ba, duk wannan falala ba ta same shi ba. Saboda haka a dinga aiki da ilimi. Sannan a waɗannan wayoyi na zamani ku dinga amfani da su wajen neman ilimi. Akwai hanyoyi da dama da ake bi a samu karatu wanda watakila a da ba za ka iya samun shi da sauki haka ba. Akwai groups ko shafuka waɗanda ake zuwa a kalli karatuttuka ko a saurari audios na karatuttuka. To mu daina asaran lokacinmu da datanmu wajen yin shirme, mu yi amfani da su wajen yin irin waɗannan, amfani da su wajen samun irin waɗannan alkhairan. Sai ki lazimci wani zaure ko wani platform wanda a ciki ana sanya karatuttuka na wani malami wanda zaki karu da iliminsa, sai ki dinga saurarawa, ko da malamin yana nesa, wani yana Najeriya, wani baya Najeriya nan, wani da Hausa, wani ba da Hausa ba, amma dai za ka iya karuwa sosai da abin da ake samu na ilimomi a wanda zamani ya zo da shi. Ina mana wasiya da mu kula da waɗannan ayyuka, sannan kuma mu kula da amanar ƴaƴa da suke hannunmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, mace wato mai kiwo ce ita, an wakilta ta da shugabanci a gidan mijinta, kuma za a tambaye ta akai waɗannan yara da suke hannunki, to amana ce Allah ya baki da kika haife su, ko kuma kike rike da su yayin mijinki to ki kula da amanar su ki musu alkhairi zaki samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah insha Allah ah kamar yadda nace dama bazan dade ba gashi kuma har na kusa awa guda zan dakata anan insha Allah abinda muka fadi wanda yake ya dace da abinda Allah yake so ina roƙo Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da ladani da ku gaba daya Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu da tuntuban harshe Allah kuma ya sa mu gama lafiya muna saki addu'a ta musamman ga waɗannan ma'aurata da fatan Allah ya sa musu albarka a zamantakewar su da mu da su gabaki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين